ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا دار الله دي يو أصبر دار الله دي عشرين دا أكو قوتا شابيو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1445 wanda yazo daidai da 29 ga watan 6 a Gregorian calendar 2024 wannan shine kasa din mu na 89 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilati sheikh محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى في السر والعلانية عندما أرى مسلمي بسمن تابمنا نن أشافي نتس إند ترى إن شاء الله تعالى كما زام تاشي كم مغنى سعيد أم مسيب أكم مسألة وانا كلمة دي تلا إله إلا الله كما يد مكسني منا بابن دكي مغنى أكم فللا دا الهيري da zaki da mazar kwaila na wannan kalma ta la ilaha illallah muna addu'a da ni da ku Allah ya sa wannan kalma ta cece mu Allah ya sa ta zama ita ce kalma ta karshe da zamu furta a yayin barin wannan duniya ba tare da bata lokaci ba sai mu ce wa an sa'id ibn al-musayyib an abihi annahu akhbarahu annahu lamma hadarat aba talibin al-wafatu جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام فوجد عنده أبا جهل ابن هشام فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي إلى آخر الآية متفق عليه أنغانا مغانا دكيوكو حديثي دك سعيد بن مسيب آخر المتقدمين وإمام التابعين سعيد بن المسيب yace daga baban shi annahu akhbarahu baban sa'id dan musayyib ya bashi labari annahu lamma hadarat aba talib lil wafat cewa lokacin da mutuwa ta halarto wa abu talib na fata an fahimta lokacin da mutuwa ta halarto wa abu talib Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله استبت غريش يزو مسا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وكيف وجد عنده أبا جهل بن هشام النبي يزو لوكتم أبو طالب ينا غرغر المتوى sai ya samu Abu Jahal ɗan Hishamu, baban jahilai ɗan gidan Hishamu, Allah ka tsare mu daga jahilci, wa Abdullahi bin Abi Umayyata ibnul Mughira, da Abdullahi ɗan Abi Umayya ɗan Mughira. Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Abi Talibin, annabi sai ya ce wa Abu Talib babban shi, ya am, ya kai babbana, qul la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah, kalimatun ashhadu laka biha indallah, wannan kalma ce da in ka faɗa ni zan tsaya maka da ita a gaban Allah, zan ba da shaida a kanka cewa ka mutu da wannan kalma gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. An gane maganar da kyau ku? Yace lalle idan ka faɗi wannan kalma ni zan je gaban Allah zan tsaya maka cewa lalle ka mutu da wannan kalma ta shahada. An gane maganar da kyau ku? Faqala Abu Jahal, sai Abu Jahal ya faɗa wa Abdullahi bin Abi Umayyata, da shi da Abdullahi ɗan Abi Umayya wanda ‘yan uwa ne, dangi ne, abokai ne ga shi Abu Talib, suka ce ya Aba Talibin, ya kai baban Talib Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib, yanzu za ka kyamaci ainihin wato tafarkin Abu Talib, za ka kyamace shi. Falam yazal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'riduha alaihi, annabi dai bai gushe ba yana bujiro masa cewa ka ce la ilaha illallah, kalma ce da zan tsaya maka da ita a gaban Allah subhanahu wa ta'ala in cece ka ta hanyar kalmar shahadan nan da ka mutu da ita. Ina fata an gane. Su suna hana shi faɗa, shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana ce masa ya faɗa. An gane maganar da kyau ku? Su suna hana shi faɗa, shi kuma annabi yana cewa ya faɗa. To kaga daga nan ne zaka gane, malamai suka ce wannan yana nuna muhimmancin alaka da mutanen kirki, ya zamanto waɗanda kake mu'amala da su wanda kullun suke jikinka wato mutanen Allah ne, ta yadda duk lokacin da wani abu ya zo maka mai muhimmanci, maimakon su kashe ma gwiwa wajen aikatawa, a'a sai dai su ƙarfafe ka wajen ka aikata. Ina fata an gane. Amma idan aka wayi gari waɗanda kake tare da su ba mutanen arziki ba ne, to idan ka zo yin aikin alheri sai su hana ka. Ban gane ko kun fahimta ba. In kuma suka ga sharri ya tunkare ka, maimakon su hana ka aikatawa sai su ziga ka sai ka aikata, sai ka tafi wuta. Shine mawaƙi yake cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi, yace fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi, yace in ka zo gari kar ka tambayi waye mutum, ka tambayi su waye abokan mu'amalar shi, domin duk wani aboki to da abokinsa ke koyi. Na fata an gane. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, sai ce ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, sai ce laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani wadha khazula. Wannan nasohi duk suna nuna mugayen abokan hulɗa suna da tasiri wajen lalacewar rayuwar mutum da kuma ingancinta. Haka kyawawan abokan hulɗa, yanzu kaga ya zo zai mutu da Abu Jahal da Abdullahi ɗan Abi Umayya sun zo sun taro a kan shi, da a ce waɗanda suke taro a kan shi wasu ne cikin dandazon sahabban annabi Muhammadu, in annabi ya zo ya ce masa ka ce la ilaha illallah, za su hana shi ko kuma za su ziga shi ya faɗa? Za su ziga shi ya faɗa ne. To amma sai ya zama waɗanda suke tare da shi dukkansu kafirai ne. Annabi na ƙoƙarin ceto shi daga azaba, su kuma suna ƙoƙarin danna shi. Kuma daga ƙarshe Allah sai ya bada nasara wa shaiɗan, sai ya zama su suka yi nasara wajen rinjayarsa cewa kar ya faɗi wannan kalma, ya mutu akan addinin iyaye da kakanni kawai. To shi yasa dole a rayuwarka ka yi taka tsantsan da abokan hulɗa, duk wanda ya zo matso kusa da kai ka tsaya ka yi nazari ka ga shin wannan da ya matso kan ni kam wannan irin abu yake ɗora na a kai, wajen kyawunsa ko muninsa wanne irin abu yake dora na akai wajen abin da zai taimaka min natsira ko kuma indulmiya dole ne ka dinga nazari akan su waye abokan hulda kuma wannan wajibi ne akan iyaye su dinga kallon su wane ne abokan huldar yayansu a makaranta ka tabbatar waye ne yake abokan da danka saboda zaka gina tarbiyya daga gida sai a je makarantar secondary ko primary sai a rusa maka ita wani yaro ne shi a gidansu babu addini babu addila fala saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalli kuma haka bane sai yazo benci ya hada su da danka maimakon tarbiyyar da ka koya wa danka da nusar da shi da kai da dora shi da kai kan layi ya kwaikwaya sai ya zama wannan yaron da ya fito daga anguwa kaza gida kaza sai yazo ya zagon yadda abin da kake dora danka akai to duk wannan abin da ya faru da Abu Talib wato yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya dauki izina akan sa na abokan hulda da waɗanda suke zama kusa da kai ko kusa da wani naka dole ne ka sanbatar da suwa suwa ne kuma wannan irin hulda ce tsakaninka da su saboda gudun kada su baran ma da imani kuma su baran maka da takawa su baran maka da ainihin wato tsoron Allahnka ina fata an fahimta an gane maganar da kyau ko to shine yake cewa kalimatul kalma ce wanda zan tsaya maka da ita a gaban Allah amma Abu Jahal da Abdullahi dan Umayya suka ce karka yadda a targabu an millati Abdul Muttalib dama Allah ya ce wa man yargabu an millati Ibrahima wa man yargabu wanda ni ya kyamaci an millati Ibrahima ya kyamaci tafarkin annabi Ibrahim faqad zalama nafsahu wannan ya zalunci kanshi ina fata an bayyanci magana saboda me saboda tafarkin annabi ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha to su kuma sai suka ce yanzu zaka kyamaci tafarkin iyayenka da kakanninka to sai yaji cewa ba zai iya kyamatar wannan tafarki ba falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana bujurowa da abu talib wannan kalma amma Abu Talib yana ainihin wato bujire mata yake karbe yake ya karbe ta ina fata an fahimci magana wa yu'awidani bitilkal maqala wa yaqudani bitilkal maqala suna sake dawo masa da waccar magana cewa yanzu zaka bar tafarkin iyaye da kakannu ka bar tafarkin su ka dawo sabon addini ina fata an gani hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum har ya zama dai magana ta ƙarhe da Abu Talib Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya ambata akan ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbai yace shi yana kan tafarkin nan na iyayensa da kakanninsa ina fata an fahimta huwa ala millati Abdul Muttalib yana nan akan tafarkin Abdul Muttalib ba zai bar wannan addini ya dawo addinin musulunci ba wa aba an yaqula la ilaha illa Allah yaqiyace la ilaha illa Allah haka sa'id dan musayyib ya rawaito daga baban shi to Abu Talib ya ki ya bar ya fadi wannan magana a zan dan yi tsokaci anan amma ba zan zurfafa ba saboda wannan mas'ala ta cewa Abu Talib ya rasu ba akan addinin musulunci ba mas'ala ce ma'rufiya a gurin malaman aqida da tauhidi na fata an fahimta so ba mas'ala ce da ra'a ta da jijiyar wuya ba so da yawa zaka ga mas'alolin irin wannan idan an zo kansu wani lokaci yawan nana ta su da maimaita su shi yake ta da fitina akwai waɗanda zaka ga su dama suna neman fitina ne huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi sayati wa ukhra mutashabihat sayati fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu sayati ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul alba mas'alar Abu Talib ya rasu ba musulmi ba mas'ala ce ma'rufiya sananniya gurin malaman tauhidi da hadisi da aqida da fiqh amma yau akwai wasu fitintunun mutane da wasu fitinannun mutane wanda suke dauko irin wannan masalolin suna so sai sun jaddada ta sun tada fitina a cikin al'umma ko dai ya zama cikin ahlus sunna su dauko masalar su ta nanata ta alhalin abu ne sananne ko kuma a cikin waɗanda suke ɗan bid'a ko ɗan shi'a waɗanda ba su so a ce Abu Talib ya rasu ba musulmi ba ban gane ko kun fahimta ba saboda Abu Talib shine baban Ali dan Abi Talib so ɗan shi'a ba su yarda cewa ya mutu ba musulmi ba su ba su yarda da wannan ba amma fa wannan hadisin ingantacce ne gahi yadda ya tabbata domin Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin kuma akan wannan hadisin ne Allah ya taukar da aya da take cikin suratul tauba aya ta 113 bari mu karasa maganar yace wa yaudani lahul maqala ko tilka bi tilkal maqala suna maimaita masa waccar magana hatta qala abu talib akhir ma kallamahum huwa ala millati abdul muttalib har dai shi abu talib yace yana nan akan tafarkin abdul muttalib ina fata an fahimta wa aba an yaqula la ilaha illa allah yake yace la ilaha illa allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi da yaga wannan bawan Allah ya cika akan kalmar kafirci bai cika akan kalmar musulunci ba sai ya ce ama wallahi la astaghfiranna laka na nan tsaye da Allah zan ci gaba da nema maka gafara malam unha anka matukar ba a hana ni nema ma gafara ba kaga shi kansa manzon Allah zai nemi gafarar ne amma yana ji a ransa tunda dai Abu Talib bai furta kalmar shahada ba ba lalle bane a karbi wannan istighfarin da yake masa jama'a haka ne ko ba haka shi yasa ma ya dirfe magana sa da cewa matukar ba a hana ni ba ashe annabi kansa yana jin cewa akwai yuwar Allah ya mi ya hana shi saboda me saboda bai mutu akan tafarkin manzon Allah ba bai mutu akan kalmar shahada ba wannan shine magana mafi inganci da aka yace zan ci gaba da nema ma gafara Allah matukar ba a me ba ba a hana ka ba ba a hana ni ba to shine yake cewa ana cikin haka annabi yana nema mar gafara fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya soke wannan ayar da take cikin suratul tauba da Allah yace ma kana annabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba bai dace ga annabi ba da kuma sauran mu'mine ga baki daya su nema wa kafirai gafara ko da kuwa suna cikin makusantansu Abu Talib makusantin manzon Allah ne ko ba makusantansa bane babbansa ne amma Allah ya ce ko da suna makusantanka ne danginka ne na jini matukar kalmar shahada ta raba ku Allah ya ce bai dace ku nema mishi gafara ba ina fata an fahimci magana min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahi ko bayan ta bayyana gare su cewa lalle waɗannan da suka rasu dinnan ƴan wutar jahannama ne ba su ainihin wato furta kalmar shahabara ba Allah ya ce bai kamata ku nema musu gafara ba sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu sai ya ce falam ma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu sai ce menene inna ibrahima la'awwahun halim yace bai dace ga annabi ba da waɗanda suke da imani an yastaghfiru lil mushrikina su nema mushrikai gafara ko da ku waɗannan mushrikan ulul qurba ma abota kusanci ne da su yan kusa da su ne yan dangi ne yan uwa ne bai kamata ba menene dalili Allah ya ce min ba'da ma tabayyana lakum annahum ashabul jahim bayan ya riga ya bayyana maka cewa wana fadan wuta ne bai mutu kan musulunci ba to bai dace ka zo kana ya Allah ka ji kan shi Allah kai masa rahama Allah ka sashi aljanna bai kamata ba sai Allah ya sake cewa to idan kuna mamakin wannan to ga wanda tafi wannan muni sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi istighfarin da annabi ibrahim yake da gababansa bai fazamo ba illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu bayan in face cika alƙawarin da annabi ibrahim ya ce wa sai ya nema babansa menene gafara domin a can cikin suratu maryam lokacin da yayi wa baban wa'azi ya kiya amsa irin annabi ibrahim ya kiya tafi akan kalmar la ilaha illallah mai annabi Ibrahim ya ce, annabi Ibrahim ya ce shikenan, ni dai ba zan daina nema maka gafara ba, ba zan daina nema maka rahamar Ubangiji ba, saboda Ubangiji na ina kyautata zaton zai amsa mun kuma zai bani biyan bukatar abin da na nema a gurin shi. Ina fata an fahimci magana. To amma daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya ce cika alƙawarin da ya ne shi yasa ya nema, amma asali bai dace ya nema masa gafara ba, amma ya riga ya yi alƙawarin cewa zai nema masa gafara. Yasa daga ƙarshe sai Allah ya ce falan ma ta bayyana lahu, lokacin da ya bayyana wa annabi Ibrahim annahu aduwwun lillahi, cewa babansa maƙiyin Allah ne, tabarra'a minhu, shi ma annabi Ibrahim sai ya watsar da baban. Sai Allah ya ce inna Ibrahima la awwahun halim. Kaga waɗannan ayoyi ne da suke bayyana matsayin baban annabi Ibrahim da matsayin Abu Talib. Ina fata an fahimci magana. To shikenan bayani ya ƙare, babu wata magana kuma da za a ƙara a ƙarƙashin wannan, sai kaga wasu sun ɗauko maganar su ta yi suna nanatawa, su kuma waɗancan sai su ce san ba haka ba, sai a tada ƙura da fitina a cikin al'umma. Ina fata kun fahimci magana. Amma karatu ne ka karanta ka wuce, magana ta ƙare, sai a je babin gaba, ba shikenan ba. Amma ayi a ƙara yi, ayi a ƙara yi, ayi a ƙara yi, to wannan shi yake tada fitina bayan kan cewa abin da aka faɗa ɗin nan haka yake, ba wai kuskure ba ne. To amma sai a zo a yi ta nana ta abin, a yi ta nana ta abin har ya zamanto wata fitina tsakanin al'umma. Wannan ba karantarwar annabi Muhammadu ba ne. Na fata an fahimci magana. Ku lura ku ga ayoyin da duk galibi suka sauka suna magana a kan mumine, ma'ana ayoyi madaniya ko surori madaniya, za ka ga cewa surori ne dogaye, saboda Allah maɗaukakin sarki yana magana ne da suwa muminai, yana magana da su, don haka sai ya tsawaita magana, saboda akwai daɗi tsakanin tattaunawa tsakanin masoyi da masoyi. Haka ne ko ba haka ba? Allah yana son mumine, mumine suna son shi, don haka sai kaga Allah maɗaukakin sarki na ta maimaita magana tsakaninsa da muminai. Ka je ka karanta surori madaniya za ka ga abin da ke faruwa kenan. Amma surori da suke makkiya, waɗanda galibi Allah na magana ne da kafirai, sai kaga da wuri-wuri Allah ke wuce magana a kansu, ba a tsayawa ɓata lokaci. Ko kuma surorin azaba, sai ka ji maganganun a mummurɗe, sannan kuma ba a ɗaukar tsayin magana ana tattaunawa, saboda ba magana ce mai daɗi ba, magana ce ta azaba da wutar jahannama. Ka ji an ce idan sama'un shaqqat, idan sama'un fatarat, wa idan kawakibun tafarat, wa idan biharu kaza, wa idan kaza wa kaza. Maganganun a mummurɗe da fushi a ciki, sannan ba a ɓata lokaci, an yi an wuce kawai. To haka ake buƙatar karantarwa, idan ta alheri da daɗi ne a faɗa a nanata, amma idan ta azaba ne wucewa ake yi. Jama'a, akan hanyar daga Mina za ku shiga ainihin wato Makka, akwai wani guri wanda a nan ne aka dirkakar da ashabul fili. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun zo gurin ku wuce da gudu, kuna masu kuka, kuna neman gafara Allah, saboda guri ne ba mai daɗin tarihin gurin ma ba daɗi. To dan me za a tsaya a ɓata lokaci a gurin? To haka musulunci yake, duk maganar da ba mai daɗi ba ce, ba a so a yi ta nanata ta, a yi ta maimaita ta, a wuce ta kawai. An faɗa ka fahimta, eh to a wuce a tafi inda daɗin yake. Allah ya shiryar da mu, Allah ya datar da mu. Da haka yake cewa a fa anzalallahu ta'ala fihi, sai Allah ya saukar da wannan magana, ma kana lilnabiyyi, bai dace ga annabi ba, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani, an yastaghfiru lil mushrikina, su dinga nema mu shi da kai gafara. Sai malam ya ce wa afdalul hasanati la ilaha illallah, kana neman mafi falala da alherin kyakkyawan aiki, to ka samu kalmar la ilaha illallah. Me dalili? Sai ya ce an abi dharrin qala, an karɓo ruwaya daga Abu Dharrin al-Ghifari, Allah ya haɗa mu da shi, ya ce qultu ya rasulallahi, nace ya manzon Allah, ausini, yi mun wasiya ya manzan Allah. Kala sai yace idza amilta sayyi'atan fa atbi'ha hasanatan tamhuha. Wasiyar da zan maka, idan ka ainihin wato aikata mummuna, to kai marmaza ka nemo kyakkyawa ka aikata ta, sai ta je ta danna wata mummuna. Shi ne wasiyar da zan maka. Wannan wasiya ce mai kyau ko ba wasiya ba ce mai kyau? to kuma annabi yakan yi wasiya wa sahabbai da mutane gwargwadon abin da ya fahimta tattare da su. Idan ya ga mutane suna yawan rigima da fada tsakaninsu, idan wani sahabi ya ce ausini ya rasulullah, sai ya ce la taghdab, kar ka yi fushi, saboda ya lura akwai rigingimu tsakanin jama'a. Ina fata an fahimta. Sai ya ce to wasiya ta gare ka, kar ka zama mai yawan fada da yawan fushi. Faraddada miraran, ya sake maimaitawa cewa banda wannan wacce wasiya za ka yi mun, la taghdab, kar ka zama mai fushi. Don haka annabi yana lura da yanayi da hali da abin da mutane suke ci. Idan ya ga mutane suna wasa da sallah, in aka tambaye shi wanne aiki ne ya fi falala, sai ce yin sallah a farkon lokacinta, saboda ya lura mutanen suna wasa da menene na sallah. To haka anan da ya zama ya fahimci mutane suna yawan aikata ba daidai ba, wannan sahabi Abi Dhar da ya tambaye shi ya ce yi mun wasiya, sai ce idza amilta sayyi'atan fa atbiha hasanatan tamhuha, idan ka aikata mummuna yi kokari ka biyar da kyakkyawa, sai ta je ta goge wancan mummunan da kai. Ina fata an fahimci magana. To haka ya bashi wannan wasiya, an gane ko? A watarwa ya ce wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, sai ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, ka ainihin wato biyar da kyakkyawa akan munana za su goge su, kuma ka mu'amalanci mutane da kyawawan ɗabi'u. Ina fata an fahimta. Qala yace qultu ya rasulullah, sai nace masa ya manzon Allah, aminal hasanati la ilaha illa Allah, daga cikin ayyuka masu kyau da idan mutum ya ba daidai ba zai aikata su goge munana, shin la ilaha illa Allah tana daga cikin kyawawan ayyukan da mutum ya kamata ya aikata su goge masa munana? Qala, sai annabi yace masa hiya afdalul hasanati, to ayin kana neman mafi falalar ayyuka masu kyau ma to ka samu la ilaha illallah. Ma'ana yanzu da zaka aikata wani abu ka tabbatar ka kuskure, sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to wannan yafi duk wani abu da zaka yi dan neman Allah ya yafe maka wancan laifin da kai. Ban gane ko kun gane? Shine ma'anar haka, mafi falalar abin da zaka yi wanda zai danne ma miyagun ayyuka shine ka furta kalmar la ilaha illallah. Shine Abu Zarri ya tabbayi annabi yace aminal hasanati la ilaha illallah, yanzu la ilaha illallah tana daga cikin kyawawa, sai ce hiya afdalul hasanati, to ai la ilaha illallah ma ita ce mafi kyawun ayyuka, mafi falala, mafi alherin aiki shine la ilaha illallah. Ban gane ko kun fahimta ba? To yanzu kenan za ka ga akwai wasu mutane da ko zama kuke yana cikin abin nan, in ya ja dogon numfashi sai ka je ce la ilaha illallah muhammadur rasul, haka ake bukata. Ka je ka kai hayaniya a gari, ka je ka yi bangaura, ka yi kaza ka yi kaza, ka zo ka nemi guri ka zauna bismillah, kana zama sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wannan yana jaddada imani a zuciyarka, sannan yana kankare ma abin da kai na shirbagiya a wannan yinin. Ban gane ko kun gane? Shine tambayi aminal hasanati la ilaha illallah, la ilaha illallah tana daga cikin hasanat? Qala hiya afdalul hasanati, sai ce ai ita ce ma mafi falalar kyawawan ayyuka. Ina fata an gane wannan hadisi. Al-Imam Ahmad a cikin Musnad nasa ya rawaito shi. Ina fata an fahimta. An gane magana da kyau ko? Wa rawa Ibn Majah wal Hakim wa ghayruhuma wa sahahu al-Albani wa ghayruhu an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyamati ala ru'us al-khalaiqi fa yunsharu lahu 99 sijilan kullu sijilin wa kullu sijilin مد البصر ثم يقول الله هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي فيقول أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي ثم يقول ألك عذر ألك حسنة أنغاني فيحاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا
لا ظلم عليك اليوم فيخرج له فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كبة فطاشت السجلات وتنقلب وثقلت البطاقة وثقلت البطاقة hadisi ne mai ban kai jama'a wanda yake ƙara nuna mana falala da alherin la ilaha illallah malaman hadisi suna kiran wannan hadisin hadithul bitaqa hadisin id card ko hadisin yar takarda abinda ake nufi da bitaqa shine yar takardar da bata kai tafin hannu ba ko fadin hannu ba kamar dai kace id card ko kuma kace wani ainihin atm ko wani abu dai makamancin haka daga cikin kananan takardu da suke dauke da karamin abu ina fata an gane a galibi malamai suna da irin waɗannan za a ga hadisi wanda ya shahara da wani abu sai samar suna da wannan abu ina fata an fahimta an gani akwai hadisin musi'u salatihi hadisin musi'u salatihi hadisin wanda ya bata sallar shi haka malamai suke kiran sa hadisin musi'u salatihi hadisin wanda ya bata sallar sa wani mutum ne yazo masallaci yayin sallah a gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai zama sallar bata yi ba sai annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah sallaka bata yi ba san da ya turmi uku yaje ya dawo annabi ya ce sallar bata yi ba yaje ya dawo daga karshe dai mutumin nan ya ce ya rasulullahi wannan ya nuna ban iya sallah ba dan haka a koya mu sai annabi ya ce in ka tashi za ka yi sallah kai kaza kai kaza ya karanta masa yadda ake sallah har karshe sai malamai suka dawo suna ce masa hadithu musi'u salatihi hadisin mutumin da ya bata sallarsa ina fata an gane to haka wannan hadisin suna kiransa hadisul bitaqa hadisin yar takarda an gane magana da kyau ko to haka zaka samu akwai hadisai da suka zo da al'amura da yawa to sai malamin samar suna da wannan abin da aka tattauna a cikin hadisin wallahu ta'ala ala imamu ibnu majah ya fitar da hadisi da hakimun naysaburi da wasu daga cikin malamai Allah ya hada mu da su a Jannatul Firdaus Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi da hi da wasu malaman hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya hada mu da Abdullahi dan Amr dan As a Jannatul Firdaus yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yusahu bi rajulin min ummati yawmal qiyama za a farmawa wani mutun kira daga cikin al'ummata ala ru'usil khala'iqi akan halittu gaba daya a ma'ana a gaban abainal jama'a shine ma'ana ala ru'usil khala'iqi abainal jama'a za a kwarma mar kira kasan kowa sai ya jiyo ya kallu wa aka kira aiko kamar yanzu ne in kalli nan kwala wani kira anan duk za ku jiya ku kallu wa ya aiko to haka za a yi a filin tashin kiyama fayun sharu lahu 99 sijillan sai a watsa masa takaddu guda 99 kuma aka ce sijil ana nufin kamar register wato kamar file guda na laifuffukan sa to sai an watsa mar file na laifin sa guda 99 kamar yadda Allah ya faɗa a wannan aya yawma nadwi sama ka tayyi sijilliko lil kutubi yace kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin ranar da zamu nade sama kamar yadda mai file yake nada file ya bayan ya tashi daga office zai rufe file an gama aikin yau sai kuma me gobe yace to haka zamu nade wannan sama da kuke gani an gane magana da kyau ko ka tsayi sijilli lil kitabi ko lil kutubi a wata qira'a kamar yadda mai register ke rufe register ko mai file ke rufe file ko mai takarda ke nade takarda Allah ya ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu yadda muka fara halitta a farko to haka ba mu mai da ita a ranar karshe wannan wa'adan alaina Allah ya ce alƙawari muka dauka wa kanmu inna kunna fa'ilina kuma sai mun aikata wallahi ba wanda ya isa ya taka mana burki an gane magana da kyau ko to shine anan ma ya ce fayun sharlahu 99 sijillan za a watsa mar file na zulubin sa guda 99 kullu sijillin maddal basari duk kowanne file ko kowace takarda iya kallansa ne ba zai iya kure abin da ke rubuta a cikin takardar ba. Yanzu kamar a zo da takarda ne wanda ta kai fadin masallacin nan jama'a, kuma a ce a yi rubutu da pencil ko da biro tun daga dungun masallaci ta yamma din nan har ta gaba, a ce laifuffukan mutum ne, da Allah laifin kaɗan ne jama'a, wannan fa iya fadin masallacin nan kenan, ba fadin anguwar Bolari ba, ba a hada da fantan ba, ba a hada da cece, ba a na fata an gane, ba iya Gombe ba, ba iya Gombe da Bauchi da Kano da Maiduguri, iyakacin ganinsa kawai za a baje mar takarda malam, ya kalli nan ba zai ga ƙarshenta ba, ya kalli nan ba zai ga ƙarshenta ba, ya kalli nan duka laifin sukansa ne gaba daya. Malam ka tsaya ka ji falalan la ilaha illallah, ka tsaya ka ji alherin la ilaha illallah. Malam annabi ya ce kullu sijillin maddal basari, kowace takarda iyakacin idanunsa, iyakacin kallonsa za a baje masa ita gaba daya. Idan aka baje masa ita, thumma yaqulu Allah, sai Allah ya ce masa hal tunkiru min hadha shay'an, akwai abin da kake musu akai cewa ba laifinka bane, an zalunce ka, an rubuta alhalin ƙarya akai ma. Malam ka ji falalan la ilaha illallah, akwai abin da kake musu, fa yaqulu la ya rab, wannan mutum sai ya ce wallahi babu, duk abin da na gani din nan tabbas na aikata shi. Fa yaqulu, sai Allah ya ce masa azalamaka katabati alhafizuna, masu rubuta, Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina, ba kiraman katibina ba, lalle kuna da masu kididdigar ayyukanku, manya-manyan masu rubutu, inji Allah, ba haka Allah ya ce ba. Sai Allah ya tambaye shi azalamaka katabati alhafizuna, shin waɗannan masu rubutun da nace kowa yana da shi a kansa sun zalunce ka sun rubuta ma abinda ba haka yake ba? Allah ya tambaye shi, fa yaqulu la ya rab, wannan bawa sai ce a ya Allah. Fa yaqulu, sai Allah ya ce masa alaka uzur, to mun ji ka yadda laifinka ne, mun ji ka yadda ba a zalunce ka ba, shin kana da hanzari, kana da wani dalilin da yasa haka ta same ka, akwai wani abin da ya jawo ma ka aikata haka? Malam ka duba yadda Allah ke tausayin bayan shi. Malamai suka ce da zai ce eh lalle Allah ina da uzuri, da Allah ya karbi uzurin shi, domin Allah ba zai yi tambaya dan ya kuntata wa bawa ba, sai dai yayi dan ya sassauta mishi. Dan haka da zai ce eh lalle Allah an samu matsala ne kaza kaza, sai Allah ya ce je ka mun yafe, tunda kana da uzurin da yasa. An gane magana da kyau ko? Yace kana da uzuri, sai ya ce babu uzuri. Sai Allah ya ce alaka hasanatun, to mun ji ba uzuri, ka aikata da gangan da ganganci, ba a zalunce ka ba, duk abin da aka rubuta haka yake. Sai Allah ya tambaye shi to kana da wani kyakkyawan aiki da za a hada shi da wannan ayyukan zunuban da ka aikata, takaddu guda 99 kowace takarda iyakacin kallonka, kana da wani abu mai kyau da za a zo a gwama shi da shi domin a ga ya za a yi? Fa yahabur rajul, mutumin nan sai haibar Allah da girman Allah da darajar Allah da kimar Allah da firgici da razani, sai ya dauke shi sai ya ce ya Allah bani da abu, ko kwaya ɗaya mai kyau da nazo da shi lahiran nan, bani da komai. Qala, sai Allah ya ce fa yaqulu bala inna laka indana hasana. Allahu akbar, sai ya ce a mu a gurinmu kana da abu guda ɗaya mai kyau wanda za mu iya kwatanta shi da waɗannan dami-dami na zunubai da ka zo da shi filin tahin kiyama. Sai Allah ya sake ce masa wa innahu la zulma alaikal yau, ka sani yau ba za a zalunce ka ba, ba ranar zalunci ba ne. Dama Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zaluncin ko mutum ɗaya. An gane maganar da kyau ko? Manzon Allah ya ce fa tukhraju lahu bitaqatan fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, sai a fito masa da yar wata bitaqa. Me ake nufi da bitaqa? Ita ne takardar da bata wuce fadin mai ba, ID card, shine maganar da muka faɗa ɗazu. Shi yasa ake ce masa hadisin bitaqa, hadisin takardar da bata wuce fadin ID card ba. a cikinta an rubuta ni Adamu Muhammadu al-mulaqab bil Albani na shaida babu abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah kuma annabi Muhammadu manzan Allah ne kuma duk da kuke tara anan duka kuna da wannan takarda a gurin Allah insha Allah ta'ala eh kar a ce so so ne amma san kai yafi ko eh na fara da kaina kafin in zo kanku qala yace fa yaqulu ya rab sai wannan bawa yace ya Allah ya Allah ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillatu wannan yar takarda ya za ta yi kokawa da waɗannan dami damin takardu na zunubaina an gane magana da kyau ko wannan yar takarda wannan dan takarda bata wuce fadin ID card ba ya za ta rinjayi waɗannan damin takardu na ayyukan zunubaina ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillatu ya rabbal alamin Ya wannan yar takarda za ta yi kokawa da waɗannan damin takardu na zunubaina ina fata an fahimta fa yaqulu innaka la tuzlamu sai Allah ya ce ka sani dai ba za mu zalunce ka ba kai kake ganin ta ba komai ba kana tsammanin ba za ta wani abu ba amma mu mun san matsayin ta wallahi fatu da usijillatu fi kiffa sai a dauko wannan dami takardu na zunubai gaba daya sai a jugga su a hannun hagun ma'auni ina fata an fahimta wal bitaqatu fi kiffa sai a dauko wannan takarda yar fadin takarda da bato sai ID card ba a saka ta a ainihin wato ma'aunin gefen ma'auni guda daya manzon Allah yace faqashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqatu sai kaga waɗannan takardu sun yi falafale sun yi shafe-shafe ba nauyi ina fata an fahimta sai wannan takarda ta la ilaha illallah gaba ɗaya sai ta rinjaye su fa yuqala sai a ce udkhulil janna shiga aljanna bawan Allah jama'a la ilaha illallah tana da falala ko ba ta da falala ku duba an ce takaddu guda 99 kullu sijillin maddal basar kowace takarda iyakacin ganin shi iyakacin kallon sa ba zai iya kure ta ba gaba daya abin da ke rubuta a wannan takardu gaba daya zunubansa ne da Allah jama'a ko fadin bencin nan a ce daga nan a dauko rubutu da biro a rubuta abubuwan da duka aikata a duniya ne har zuwa ƙarshen nan da Allah jama'a magana tana da yawa ko ba ta da yawa wai akwai dan kutanta ma dan ka gane girman abun ko a dauki fayan kafe din nan da baban nuwayar ke kai a dauko tun daga can a yarda rubutowa sai an kure ne an kure hitar da biro a rubuta laifuffukan mutum ne har dungu jama'a magana tana da yawa ko ba ta da yawa to jama'a ina ga fadin takarda iya kallon mutum to wannan na daga cikin aikin alherin la ilaha illallah ke sa ka rike ta ka kankame ta ka rungume ta inda duk ka ji ana magana a kanta ka bawa wannan maganar muhimmanci duk motsinka la ilaha illallah duk wata hayaniya ka ce la ilaha illallah mun karanta muku a baya annabi ya ce qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku samu rabon duniya da lahira inji annabi muhammadu mutanen da za su zo a ƙarshen duniya za a wayi gari ba su da wani aiki da suke ko sallar ma ba sa yi in an tambaye su sai su ce to mun dai ji iyayenmu suna wata ibada mai kama kaza mai suffa kaza mai ruku'u mai kaza ni ba mu san mu san ya ake yi ba to yanzu menene kuka rike su sai kawai kalma ce da muka ji sun ce wannan kalmar ita za ta kai mu aljanna ita ce la ilaha illallah mu ita muka rike mun yarda ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah ba mai wuta da aljanna sai Allah ba wanda yake yayi tarayya da shi a cikin sunayensa ko ayyukansa ko kuma bauta mishi mun yarda da wannan sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace tunjihim minan nari wannan maganar da suka rike ta cewa la ilaha illallah za ta tsiratar da su daga ina to dama ina muke neman tsira jama'a daga wuta muke neman tsira da wanda suka wuce da wanda suke tsakiya da wan mu yanzu na ƙarshe da waɗanda za su zo wanda muke magana akan su gaba ɗaya ina muke fatan mu tafi aljanna mu tsira daga wuta mu shiga aljanna shine duk gaba ɗaya fatan jama'a kuna fahimtar maganar da kike ko saboda haka wannan shine kadan daga cikin falalan la ilaha illallah za ta tsayartar da mutum daga wuta kuma za ta rinjayar da ayyukan zurban sa ya samu aikin alheri qala al imam ibn al qayyim rahimahullah fil madarij allahu akbar al imam ibn al qayyim al jawziya ya fada a cikin madarij al salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan wannan ayar kadai ya rubuta littafin madarij al salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan wannan magana ya rubuta littafi ya kai kirman bulugul marami ko sama da haka madarijus salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asha mujalladi na dai shafi na 331 kai kaji akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ake kirga shafi daruruwa kai kasan cewa addinin mu yana da kayan aiki mana Allah in kaga baka yi ba kawai baka sani bane amma kayan aiki a addinin musulunci malam sai ka rasa inda zaka sa kanka yace fal a'malu la tatafadalu bi suwariha wa adadiha ayyuka da kuke ganin su la tatafadalu ba sa bambanta da junan su bi suwariha wa adadiha da surorin su da adadin su wa innama tatafadalu bi tafaduli ma fil qulubi ayyuka suna zama fifiko ne da fifiko a kansu dangane da irin yanayin yadda wato zuciyar mai aikatawa ta aikata ma'ana abinda malam ibnu al-qayyim yake nufi ana yanzu ku duba ku ga wannan bawan Allah bai je da aikin alheri ko misqala zarratin ba sai kalmar menene amma ku duba nauyin ta saboda ya rike ta har ga Allah yayi aiki da ita a zuciyarsa tsakaninsa da Allah ku duba ku ga yadda wannan kalma ta rinjaye duk ayyukan zunuban sa gaba daya to sai kaga shi yana furta kalmar shahada ko kai ma kana furtawa ko sai a wayi gari da wani da shi da wani ba kai ba ina fata an fahimta sai kaga wannan kalmar shi ta masa aiki haka kuma bata yi wani aiki ba me ye bambancin shine zuciyar wannan bata rike kalmar tsakaninsa da Allah kamar yadda shi ya rike ta ba shine abin da ibnu qayyim yake magana a duka muna yin sallah duka muna yin azumi duka muna yin hajji duka muna aikin kaza duka muna ayyukan addini amma kuma sai kaga aje lahira sai kaga na wani da karena ya mar amfani da wani da ake ganin kamar shine gaba gaba wallahi malam fi kuma aikin sa ya zama to haba an mansura haka ne ko ba haka saboda zuciyar Allah ke dubawa inna Allaha la yanzur ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya duba surar jikinku Allah baya duba dukiyarku Allah baya duba yanayin shakalinku abinda Allah ke dubawa shine ayyukanku da kuka aikata da kuma zukatanku da kuka yi tsarkake Allah wajen waɗannan menene wajen waɗannan ayyuka jama'a kuna fahimtar maganar nan da kyau ku yace fatakunu suwaruha al'amal wahida sai kaga sura aiki daya da nawana da nawana duka sura daya amma wa bainahuma min at-tafadul kama baina as-sama'i wal ardi amma sai ga tsakanin falala aikin wani na wani kamar bambancin tsakanin sama da menene da kasa saboda hi wani yayi da ikhlasi wani kuma bai yi da ikhlasi ba Allah ka kara mana ikhlasi a cikin zukatanmu ya Allah Allah ka kara mana yi dan kai ya Allah a cikin zukatanmu saboda wallahi da ikhlasi ne jama'a mai yin aiki kadan yake samun lada jama'a da ikhlasi ne baka yi aiki ba ma kake samun lada wani mawaki ya rera baici yake cewa ya ku waɗanda kuka ziyarci ɗakin Allah na fata an fahimta da dukkunanku sai ce sirtun jusuman wa sirna nahalu bil qulubi ko kun tafi da jukkunan mu kuma mun tafi da zukatan mu ta inda zaka gane kyakkyawar niyya da kyakkyawar zuciya tana da amfani na fata an fahimta a cikin al'amarin rayuwar mutum ya rahilina ila baitul atiqi faqat sirtum jusuman
وسرنا نحن أرواحا هكيف فرا يا راهلين إلى بيت العتيق يا قوان دكوكا هو جريجي كوكوكا هو موتا كوكوكا هو بينيني زوا لكن الله فقط حقيقة سرتم جسوما كوكن تفد جكوننكو وسرنا نحن أرواحا موكما من تفد زكاة مدرايوكم ku jikin ku na can mu jikin mu na nan amma zukatan mu suna menene suna ta sai ce to muna roƙon Allah yadda kuka je da jikin ku Allah ya ba ku ladan zuwa Allah mu ma ya ba mu ladan zuwa da zukatan mu yace domin duk wanda bai samu damar zuwa da jikin sa ba ya je da zuciyarsa tsakanin sa da Allah to hakika Allah zai karbi uzurin shi jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne hakan baka samu ka je da jikinka ba amma ka je da ikhlasi kai ayyuka kai abubuwa kai tunanin ina ma in je in bautawa Allah da kyakkyawar niyya sai Allah ya ce ko baka je ba na baka lada Allah shiryar da mu yace dan haka ayyukan suna ainihin wato bambanta bi tafadil ainihin wato min tafadul kama baina sama'i wal ardi ana samun bambanci tsakanin su kamar yadda bambancin sama da ƙasa take an gane sai yace fa ta'ammal hadisul bitaqa da Allah ka lura da wannan hadisi na hadisin bitaqa din nan allati tudu fi kiffa wanda za a zo a dora ta a gefen mizari na gefe wa yuqabiluha 99 sijillan amma ta mukabalanci ta kalubalanci takadda guda 99 kowace iyakacin ganin mutum amma takadda yar karama malam sai ta kalubalanci wadannan takaddu guda 99 kullu sijillin minha madda al-basari kowace takadda iyakacin ganin mutum an gane amma fa tasqulul bitaqa sai kaga ainihin wato wannan takadda ta la ilaha illa Allah ta nauyaya wa taqishu sijillatu sai kaga ainihin wato wannan takaddu na zunubai sun yi shakwasako sun yi falafali sun yi sakwasako fala yu'azzabu sai kaga ba azabtar da ainihin wato mutum ba ina fata an gane wa ma'lumun malam yace kuma sanannan abu ne anna kullu muwahhidin duk wani wanda ke da tauhidi a zuciyarsa tsakanin sa da Allah lahu hadhihi al-bitaqa yana da wannan takadda a gobe kiyama wa kathirun minhum yadkhulun nar bi dhunubihi amma tare da haka kuma zaka ga mutun ya shiga lahira da menene ya shiga wuta da menene da zunubin sa shine maganar da muke cewa gashi dai kowa na da wannan takadda a lahira amma ya akai takaddar bata mai ba samar masa da matsayin wancan ba saboda shi zuciyarsa ba ta da ikhlasi kamar na waye kamar na wancan wannan kawai shine amma duk wani mai tauhidi yana da wannan takadda a gobe kiyama amma sai ka ganshi a wuta yanzu duk waɗanda ba za su dawwama a wuta ba ma abota tauhidi ne kuma ma abota tauhidi bane to amma ya akai suka shiga wuta shine tauhidin su ya samu tasgaro wanda har ya kai matakin da zunuban suka rinjayi al'amuran su suka shiga wuta sai daga baya ne wannan kyallin tauhidi wanda ya riga ya samu ƴan matsaloli irin na riya irin na kaza ina fata an fahimta amma dai bai gama disashewa ba akwai shi sai Allah ya ce bayan an babbaka su an kone zunuban to a ciro su sannan sai a dawo da su irani dan haka hatta ahlut tauhidi hatta ma abota tauhidi a gobe kiyama suna da tafaduli suna da bambancin falala akwai wanda yana da tauhidi amma babu cikakken ikhlasi to in ba ka da cikakken ikhlasi wallahi ka shiga wuta kafin ka zo ka shiga aljanna Allah ya tsare ni da ku gabaki daya akwai kuma wanda yana da tauhidi kuma sannan yana da menene yana da ikhlasi to duka waɗannan Allah subhanahu wataala zai musu ainihin wato abin nan falalarsa to da ka ɗan uwa yi kokari mu dinga kyarkake zukatan mu kuma sannan wannan kalma mu ƙara rungume ta mu ƙara rike ta mu ƙara ainihin wato sakankancewa da ita da izinin Allah za ta yi mana maganin duk wata matsala duniyar mu da lahirar mu ya Allah ka sa wannan kalma ta cece mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka kara albarka a rayuwar mu Allah ka albarkaci 'ya'yan mu ka albarkaci matan mu ka albarkaci ɗaliban mu
Allah ka sa lafiya da zaman lafiya a garuruwan mu, ka sa mana lafiya da zaman lafiya a kasar mu. Ya Allah, fitintunu da rigingimu Allah kai mana maganin su. Allah ka daura yiwar mu muna kan wannan aiki na da'awa. Ya Allah, ya Allah, duk wani dadi da duk wata falala da duk wata ni'ima da za ta zo, kada ta sa mu daina da'awa. Ya Allah, Allah ka tabbatar da mu akan wannan aiki. Ya Allah, haka duk wata wahala da za ta tunkare mu, ya Allah, ka sa wannan wahala ta yi tasiri a iya jikin mu, amma ba za ta yi tasiri a jikin mu, a zukatan mu, wajen hana mu aikin Allah ba. Ya Allah, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka tsarkake mana zukatan mu tsakane da mu'amala da abokan zaman mu, da ɗaliban mu, da ƴan uwan mu, da abokan arzikin mu, da duk wanda muke tare da su. Allah ka tsarkake mana zukata. Ya Allah, akan su. Allah ka sa mu lafiya, mu gama lafiya. Allah ka biya mana bukatun mu. Allah ka amsa mana addu'o'in mu. Allah ka yaye mana damuwoyi da matsalolin mu. Ya Allah, duk wanda yake da matsala a wannan guri, Allah ka yaye masa matsalar sa. Ya Allah, wanda duk yake da wata bukata a wannan guri, Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi. Ya Allah, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Hadha huwa ma indi, wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Akwai tambaya ko?